This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Babale da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Talata 31 ga watan Disamba, rana ta ƙarshe a shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su, ga Muhammad da kanin labarai.
Faransa ta faɗa a yau Talata cewa ta kai hare-hare ta sama akan wuraren mayakan ƙungiyar IS a Siriya. Wata kota a Koriya ta Kudu ta amince da sammacin tsare tsigaggen shugaban ƙasar Yoon Suk-yeol, wanda ake fuskantar tuhume-tuhumen tayar da ƙayar baya. Auckland ya zama babban birni na farko da ya maraba da 2025, yayin da dubban mutane suka yi kidaya zuwan sabuwar shekarar da murna.
Kanun labaran kenan, a cikin shirin namu na wannan lokacin za ku ji mu dauki da rahoto kan irin kalubalen da ake ganin yana gaban sabon shugaban kasar Ghana da zai fuskanta.
Kasar Faransa ta kafa sansanoni biyu a jamhuriyar Benin, a Porga da Benjari.
Haka zalika, muna tafi da rahoton yadda ministan harkokin wajen kasar Benin ya gayyato jakadan Nijar a kasar domin bayyana bacin ran kasar ta Benin kan zargin da ta ce shugaban Nijar din ya yi mata na makarkashiya na dagula mishi al'amura a kasar.
Dan ka lura da kalubale da sabon shugaban kasa da ya fuskanta, kusan na tattalin arziki ya fi duka baki daya.
To madalla, da fatan za mu gafara wannan kutse da waɗannan rahotanni suka fara yau mana, sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotannin da ke tafi. Kamar kowane yammacin Talata, yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki, har ma da wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Faransa ta faɗa a yau Talata cewa ta kai hare-hare ta sama akan wuraren mayakan ƙungiyar IS a Siriya. Ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu ya faɗi hakan a wani sako da ya wallafa a shafin X cewa hare-haren sun faru a ranar Lahadi, amma bai bayyana ainihin wurin da aka kai harin a Siriya ba. Matakin na Faransa na zuwa ne bayan zagayen hare-haren da Amurka ta kai kan wuraren ƙungiyar IS a 'yan makonni, tun bayan da 'yan tawaye suka hamɓarar da shugaba Bashar al-Assad daga kankaragin mulki. Mayakan ƙungiyar IS sun karɓe iko da yankuna da yawa a gabashin Siriya da kudancin Iraki a 2014, wanda ya janyo martanin ƙasashen duniya da ya haɗa da dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta da nufin murƙushe ƙungiyar. Mayakan sun rasa yankuna da dama da suke riƙe da su a baya, amma har yanzu suna Siriya. Jami'an Rasha sun faɗa a yau Talata cewa tarkacen wani jirgi mara matuƙi na Ukraine da suka lalata ya faɗo kan wani wurin mai da ke yankin Smolensk, wanda ya haddasa gobara. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta harbo jimillar jirage marasa matuƙa na Ukraine 68 a cikin dare, da suka haɗa da 10 a yankin Smolensk. Ma'aikatar ta ce ta kuma harbo wasu a yankunan Bryansk, Crimea, Rostov, Kursk da Kalagua. Sai dai ba a samu rahotannin barna ko asarar rayuka daga hare-haren ba. A halin da ake ciki kuma, jami'an Ukraine sun faɗa a yau Talata cewa Rasha ta kai hare-hare da makami mai linzami a yankin Kyiv da Sumy. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kota a Koriya ta Kudu ta amince da sammacin tsare tsigaggen shugaban ƙasar Yoon Suk-yeol, wanda ke fuskantar tuhume-tuhumen tayar da ƙayar baya kan yunkurinsa na kafa dokar ta ɓaci ta soja a watan Disamba. Kotun gundumar kudancin Seoul ta bayar da sammacin a ranar Talata, wanda ke zama karo na farko da wani shugaban Koriya ta Kudu mai ci ke fuskantar kamawa, kamar yadda kafofin yaɗa labaran ƙasar suka bayyana. An tsige Yoon a cikin tsakiyar watan Disamba tare da dakatar da ikonsa na shugaban ƙasa, yayin da kotun tsarin mulki ke nazari kan lamarin. Baya ga tsige shi, ana binciken Yul kan tayar da kayar baya da kuma yin amfani da iko ba bisa ka'ida ba da wata tawagar binciken gwamnati ta haɗin gwiwa.
Anjiman kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma da farko shirin zai shiga jamhuriyar Niger inda Sula Muminu Barma ya shaida mana yadda ministan harkokin wajen ƙasar Benin ya gayyato jakadan Niger ɗin a ƙasar domin bayyana ɓacin ransa na shugabato na ƙasar Benin ɗin kan zargin da ta ce shugaban Niger ɗin ya yi mata na cin duniya da maƙarƙashiyar dagula al'amura a ƙasar ta Niger, kamar dai da za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Ces forces spéciales qui sont au Bénin sont chargées de l'encadrement, du financement.
Wata hira da talabijin RTN a ranar 25 ga watan Disamban 2024 shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger General Abdrahman Chani ya bayyana cewa kasar Faransa ta kafa sansanoni biyu a jamhuriyar Benin a Porga da Benjari da nufin baiwa 'yan ta'adda horo. Sannan ya kalubalanci hukumomin Benin a game da wasu jiragen drone da ya ce sun yi oda daga waje, waɗanda daga bisani suka rarrabawa 'yan ta'adda a Nigeria da Benin da Niger, Burkina Faso da Mali da nufin haddasa tashin hankali a yankin Sahel.
Pour mission de former avant la fin de l'année 400 hommes.
To amma gwamnatin Patrice Talon ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge. Mafari kenan ministan harkokin wajen Benin Shegun Bakari Ajadi ya gayyaci mukaddashiyar jakadan Niger a ofishinsa a yammacin Litinin, inda ya damka mata wata wasiƙa zuwa ga takwaransa na Niger dauke da bayanan da ke nuna cewa Benin bata ji daɗin wannan al'amari ba, kamar yadda tashar Bip Radio mai watsa shirye-shirye a Cotonou ta ayyana.
Ces accusations sont fausses et dénuées de tout fondement objectif, dénonce le ministre béninois dans sa correspondance.
Hukumomin na Benin sun gargaɗi takwarorinsu na Niger su daina magana kan abubuwan da ba su gudanar da bincike kansu ba, ballantana su shiga zarge-zarge marasa tushe. Sannan sun buƙaci su mai da hankali wajen canza yawu ta yadda za a wanzar da zaman lafiya da tsaro a yankin. Minista Shegun ya jaddadawa mukaddashiyar jakadan na Niger cewa gwamnatin Benin na ɗaukan batun sassauci da ɗan uwantaka da mahimmanci a tsakanin ƙasashen biyu.
Il invite les autorités nigériennes à œuvrer pour la promotion d'un dialogue.
Wannan dambarwa na wakana a wani lokacin da ake ganin tafiya ta kama hanya a yunkurin sulhunta gwamnatin Patrice Talon da ta Abdrahman Chani don ganin Niger ta buɗe iyakarta da Benin, wace ke rufe yau sama da shekara guda sakamakon barazanar tsaron da hukumomin Niger suka ce sun hango a bisa zargin Benin ɗin da baiwa Faransa damar girke Dakaru a kan wata mummunar manufa. Abinda makwabciyar ƙasar ta musanta kace na ce a tsakanin waɗannan ƙasashe na yammacin Afirka wani abu ne da masana hulɗar ƙasa da ƙasa irin su Mustafa Abdullahi ke jan hankulan duniya cewa an kai matakin da za a fara yunkurin shiga tsakani a ƙungiyance.
Afirka ne ya da Majalisar Ɗinkin Duniya ma ya kamata kowane su bado nasu ƙarhi wannan zaman doya da manja, wannan mu'amala ta rashin yarda da yarda tsakanin ɓangaren biyu na Tizawa tsohon shugaban ƙasa wanda suka yi iko a wannan kasashe suna hajiya, ya kamata su ma su jawo hankali. Bata kamata ba a ce bangare biyu wanda suka yi shekara da shekaru ana zaman lahiya don juyin mulki ya faru za a samu rashin jituwa.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, an gaida Malam Sule, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Muhammad da ci gaban labaran duniya.
A ranar Litinin, Amurka ta sanar da mai da wani mutum ɗan ƙasar Tunisia da ke zara gidan yari na Amurka da ke Guantanamo Bay na ƙasar Cuba tun shekara ta 2002. Riba bin Sali Al-Yazidi na ɗaya daga cikin na farko da aka tsare a cibiyar, wanda zuwa wani lokaci ya kasance yana da ɗaruruwan ɗaruru bayan har-haren ta'addanci da ƙungiyar Al-Qaida ta kai wa Amurka a ranar 11 ga watan Satumbar 2001. Hukumomin Pakistan ne suka kama Yazid a ƙarshen 2001, yana ɗaya daga cikin ƙungiyar mayaka kusan 30 da suka tsallako kan iyaka daga yankin Tora Bora na Afghanistan. Ƙididdigar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce akasarin 'yan ƙungiyar an bayyana su a matsayin 'yan Al-Qaida ko kuma masu tsaron lafiyar shugaban Al-Qaida Usama bin Laden. Daga ƙarshe, Auckland ya zama babban birni na farko da ya yi maraba da 2025 yayin da dubban mutane suka kida zuwan sabuwar shekara da murna a wasan wuta da aka kaddamar daga gini mafi tsayi na New Zealand Sky Tower. Sauran biranen duniya na shirye-shiryen shiga sabuwar shekara tare da bukukuwa da ke nuna al'adu bayan shekara guda da ci gaba da rikici da kuma rashin zaman lafiya na siyasa. Kasashe a kudancin tekun Pacific ne za su kasance na farko da za su yi maraba da 2025 a Australia. Ana sa ran mutane miliyan 1 a Sydney Harbour da kuma wasu miliyan 2 a bakin tekun Copacabana a Brazil. Sai dai an dakatar da bukukuwan da ake yi a yankin Asia sakamakon wani mummunan hatsarin jirgin sama da ya afku a Korea ta Kudu a ranar Lahadi. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A kwanakin baya ne idan masu tsaro ba su manta ba aka kammala babban zaben kasar Ghana inda aka zabi John Dramani Mahama a matsayin sabon shugaban kasar. Akan haka ne wasu yan kasar suka rika zayyano irin dimbin kalubalen da suka ce suna nan suna jiran shugaban kasar. Ga wakilinmu Idris Abdullahi da cikakken rahoto.
Yayin da kyakkyawar fata ke kewaye da shugabancin zababben shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama, manyan kalubale na jiransa. Zai koma kan karagal mulki a daidai lokacin da ake fama da matsin tattalin arziki. Tattalin arzikin Ghana wanda ya kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu saurin bunƙasa a duniya ya fuskanci kalubale mai tsanani da suka hada da hauhawar farashin kayayyaki, faduwar darajar kuɗin ƙasar da kuma matsalar basussuka. Wanda ya sa aka nemi taimakon dala biliyan 3 daga asusun lamuni na duniya ko IMF a takaice.
Dan ka lura da kalubale da sabon shugaban kasa da ya fuskanta, kusan na tattalin arziki ya fi duka baki daya saboda kusan yana daga cikin dalilai da ya sa ya lashe zaben. Alkawula da ke tsakaninmu da asusun lamuni babu bane da za mu yi mu cikin minti daya mu yi mu cika alkawulan duka baki daya ba. Kuma debt restructuring yanda aka sassake tsarin biyan basussuka da muka shiga cikin wancan lokaci duka yana daga cikin abin da zai ya affect wato sabon gwamnatin ga
mai sharhi kan tattalin arzikin kasa da harkokin kuɗi kenan Sarki Imran Hashiru dake ni. Wani muhimmin bangare da ke buƙatar a mayar da hankali a kai shine matsalolin noma wanda haƙar zinari ba bisa ka'ida ba da kuma tsanantar sauyin yanayi suka cutar da wannan muhimmin bangare kuma babban kalubale ne ga sabon shugaban. Ko ina mafita? Tambayar da nayi wa Muhammad Jafar Dankwabiya, mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da samar da abinci na Ghana.
Kwai mafita. Mafitan shine ababai kamar uku ko hudu da zan kirga. Na farko, a zabi mana ministan da ya san harkar noma. Sannan abun da yake da muhimmanci sosai shine gwamnati ya yi kokari ya sa makudan kudi wurin samun ban ruwa wanda manoma ba za su dogara kan ruwan sama in ma ba a yi ruwan ba. Gwamnatin ga ya kamanci mu duba in an iya a rage yawan dogaro da ake yi na wutan lantarki a koma kan wutan da muke samu daga rana. Kuma muna da wannan rana sosai ya rage mana wannan matsalan da muke ciki na dumamar yanayi.
Ghana kasa ce da mafi yawan al'ummarta yan kasa da shekaru 30 ne. Dan haka mayar da hankali kan fannin ilimi yana da matukar muhimmanci ga ci gaban kasar. Shin ko wadanne kalubale ne suka fi muhimmanci da ke buƙatar kulawar gaggawa ga zababben shugaban kasa? Malam Siba Shakibu masani ne kan harkokin ilimi.
Na farko shine kudin get funding da yake an doke an yi jingina da shi. Muna fatan wannan shugaba idan ya karbi ragawar mulki ya iya ya kauda wannan jinginan nan da yake an yi. Bayan haka kuma sakandar mai girma ayi kokare a kawo sare-sare wanda zai sa ayi gine-ginen da zai kauda double track system nan da ake ciki wanda a ganin mu yana koma da karatun talibai baya kware da gaske. Sa'annan duba kuma lamarin malum da yayi alkawarin cewa zai kauda abin da ake cin shi lancesa exams nan domin bamu ga amfanin wannan lancesa exams nan.
Lauya Anas Muhammad a nasa bangaren ya dunkule kalubalen da ke gaban shugaba John Mahama gaba daya.
Inde bai takalmatun economy ba, bai takalmatun corruption ba, bai takalmatun family and friends ba, bai takalmatun youth unemployment ba, wato kaman bai yi ba ke.
Yayin da shugabannin kasashen duniya ke yaba al'ummar kasar bisa kyakkyawan tsarin da take bi na ci gaban demokradiyya, hankali na kan gwamnatin John Mahama don cika alƙawarin da ta dauka da kuma jagorantar kasar Ghana zuwa makoma mai albarka. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla an gaida Idris Abdullah masu tsaro kada dai a shiga ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa kamar yadda muka saba a duk watan Disamba kowace shekara muna kawo muku bitar wasu shirye-shirye da muka gabatar muku a yau Shirin zai kawo muku wani bangare na rahoto na musamman da wakilinmu na Sokoto Muhammad Nasir ya haɗa mana kan yadda za a magance rikici tsakanin manoma da makiyaya.
Rikici tsakanin manoma da makiyaya ya jima yana tare da zaune tsaye a ƙasashe daban-daban na duniya, yanda so da yawa yakan yi sandan salwantar rayukan jama'a na dukkan bangarorin biyu. Alal misali a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, an saba samun irin wannan rikicin a 'yan watannin da suka gabata. Inda har aka samu salwantar rayukan Hausawa manoma biyu da Fulani makiyaya biyu kamar yadda kantoman karamar hukumar Gudu inda abin ya faru ya bayyana
matsala ce tsakanin manoma da makiyaya akan noman dagandu saboda san suna da gandu wanda yake gandun nan tsawon shi zai kai kilomita 100 wajen shi akalla zai kai kilomita 70 ko 80 so shine haka inji wani daga wani wuri daga ciki aka ce su manoma su noma kuma noman da su da manoman da Fulani kowa yana yi so sai aka san samu rashin jituwa su Fulani suka ce sai an diban musu wurin kiwo bakin gari su manoma su je can daji a yi noma su ko nan bakin gari a bar musu wurin da za a yi kiwo satin da ya wuce ni kaina na zo garin mun zo da jami'an tsaron mu na sojoji da 'yan sanda muka kira duka bangarorin muka zauna da su muka yi sulhun su akan inda manoman suka duba kiba cikin kashi hudu muka raba wurin biyu aka bar ma makiyaya rabi aka bar ma manoma rabi kuma rabin da aka bar ma manoma an yi ne akan da Fulanin da Hausawan kowa ya je ya noma ba an bar wurin manoma kawai saboda Hausawa bane an bari saboda su duka kuma sun aminta da haka muka yi yarjejeniya lokacin ina wurin har ƙarfe ɗaya da wani abu ranar nan dai kusan da Juma'a ba mu samu mu duka so ranar izi Talata ne ko Laraba su Hausawan suna cikin gonakin wasu waɗanda ba san ko su waye ba suka zo da bindigogi suna halbinsu har suka kashe mutum biyu cikin Hausawa har suka kira ni cewa ga abin da aka yi masa na ce to su yi hankuli don Allah kada su ɗauki wani kwansa da hannunsu gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da 'yan sanda suka je garin kuma suka rakki mutanen gari aka je aka ɗauki gawawwakinsu da aka kashe so ko da aka zo su mutanen matasa su wannan garin waɗanda aka kashe 'yan uwansu su kuma sun zo da inda gawawwakin suke sun biyo sawu har zuwa wannan ruga Fulani suka ce sai suka samu wani bukka a cikin wannan bukka inda aka sama can sai suka samu wurin wuta suka zo wata zuma kuma inda irin Fulani ga zama haka ita ma suka samu wata wuta to sojoji na zuwa dai an ka dakatar da nan kuma an ka kore matasa su ko Fulani sun kwana balle sai ce suka koma sun koma ce suka ce min to su ma ba su zama tunjuna su ba da yamma sai kira ni cewa sun ga gawo mutum daya an kashe shi yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawo mutum daya dama mutum biyu ba su gani ba
bisa ga al'akari da irin hasarar da ake samu a duk lokacin da aka samu irin wannan yamutsin ya samu hukunta ke ta yin faɗi tashi wajen magance aukuwar matsalolin kamar wani kwamiti da wani shiri da ke samun tallafi daga bankin duniya mai suna Elpress ya yi ruwa ya tsaki wajen farfadowa da shi tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Sokoto Sirajo Abubakar shine jami'in gudanarwa na wannan shirin na Elpress a Sokoto
wannan kwamitin an farfado da shi ne a duba da yanayin da ake ciki na rigingimu da ake fama da su na fadace-fadacen manoma da makiyaya kuma wannan kwamitin aikin shi babba shine kokarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma su ne hanyoyin da ke abubuwan da ke faruwa tsakanin makiyayan shine manoma suna shiga cikin makiyayin ne ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa to wannan committee ya zai taimaka ne ya gano inda waɗannan matsalolin suke domin shi kuma project ya samu damar da zai shiga waɗannan wuraren da aka gano matsalolin yayi ayyukan da za su kare ko kuma su hana waɗannan matsalolin
kawo musu hira da shugaban gamayyar kungiyoyin manoman Najeriya ta AFAN kan wani hasashe da kungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi cewa mutum miliyan 31 a jihohin Najeriya 26 za su fuskanci karancin abinci. Ga dai wani gutsire na hirar.
To suna na Jatta Faruk Rabi Mudi, shugaban gamayyar kungiyoyin manoma na tarayyar Najeriya, wato All Farmers Association of Nigeria, AFAN.
Wannan hasashe da Majalisar Dinkin Duniya ta yi na fuskantar karancin abinci a Najeriya, a matsayinka na jagoran kungiyar manoma ta Najeriya, shin ina gizo ke sakar ne kam?
Na farko dai gaskiya inda gizo ke sakar abinda suka faɗa na tsamama ko canjin yanayi da ake samu a duniya, wannan gaskiya ne, kuma zai taba ko ina ba wai Najeriya ba kadai. To amma akwai ko ina kowa ya dauki matakai. Amma mu abin da yake faruwa sun yi duba ga cewar mu magabatan mu a nan wurin, gaskiya matakan nan ana faɗan su da baki, amma aiwatar da su din shine abin da muke samun matsala yake gagara. Matakan noman sosai wanda za a tallafa noma. Na farko dai muna da matsaloli, challenges kaman a bangaren tsaro, wanda inda ake da matsalar karancin tsaro inda ake noman ne a nan arewa. To stable abincin da ake ci ko bukatar mu ta kasa hadda zamu ke bayarwa a arewa ake noman shi, to amma tsaro ya taka rawar gani sosai wajen hana yin noma da yawa. Na biyu, sannan akwai waɗannan tsadar kaya da tsadar rayuwa, musamman tallafin fetur da aka aje da aka dauke ya jawo, yanzu misali a noman ranin nan da zamu tanadi abinci da yawa don mu kawar da wancan maganar, sai noman ya yi tsada da za ka ga waɗansu sun kasa noman sun bar gonakin. Ana tsakiya da noman fetur ya zo ya gaza ya tsaya ma babu shi, da aka zo aka tsaya waɗansu suka tafi suka bar gonar. Ni ina ma imani a indiyoyi da na shiga akwai inda idan ka sa ashana a gonar shinkafa za ta kama, saboda mutane sun gudu sun batta kuma jarinsu ya kare kenan. To waɗannan abubuwan da yawa in ba mu kungiyoyi da manoman suka sani ba, gwamnatin daga sama har ƙasa har yanzu a cikin shiri ake, yaushe za a gama shiri? Saboda haka wannan shine gaskiya sakacin da aka samu, kullum sai a ce ana, amma shi kuma noma yana da lokaci. Idan ka ɗauke lokacinsa baka yi shiri ba, duk shirin ya zama na banza na wofi. Wannan shine matsalar da aka samu. Manoman da suke actively suke aikin ba su samu yanayin tallafin da za su yi wannan noman ba. Kuma muna kira kamar yadda kullum muke faɗa wa gwamnati, ko muke kira shine cewa idan ana kallon yadda ake za a tallafa manomi ne a wannan yanayin, kamar yadda shugaban ƙasa ya yi declaring state of emergency akan abinci, ya kamata kar a kalli manomin wanda za a ba wani abu, a kalli ƙasar ne, domin ka tallafa manomi kawai da yunwa za ka yi, ƙasar kake tallafawa ta yanayin yaduwar arzikinta da yanayin wannan yunwa da ake fada za ta zo don kar ta zo. To wannan shine gaskiya da aka sami challenges ko kuma aka sami na ƙasu, wanda har wannan abin za mu sake mana tasiri.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin noma tushen arziki na wannan shekara, sai kuma sabuwar shekara ta 2025 idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wasu sabbin shirye-shiryen da za mu mai da hankali wajen wayar da kan manoma da makiyaya da sabbin dabarun noma na zamani. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilanmu da abokan aiki da suka bayar da gudunmuwa wajen kawo muku wannan shirin, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla, sai a biyo mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta email.
Ayoyin namu a yau duka sun ta'allaka ne kan karewar shekara ta 2024. Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Mahmud Salisu Ƙauren Namo da jihar Zamfara kace, yayin da muke ban kwana da shekara ta 2024, muna roƙon Allah ya sa shekara ta 2025 mai kamawa ta zamo shekarar zaman lafiya haɓaka tattalin arziki da kuma samun sassaucin rayuwa ga al'ummar Najeriya baki ɗaya. Amin. Sai rayin Jamilu Adamu mai cewa tabbas a wannan shekara mai karewa ta 2024 bulalar gwamnatin Asiwaju ta shiga jikin mu sosai. Fatan shine Allah ya sa ƙasar mu kada ta sake shan wannan bulala a sabon shekara ta 2025 da zamu shiga. Amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kace hakika yau shekara ta 2024 ke karewa. Hakika mun ga abubuwa da dama a wannan shekarar, wasu na dariya, wasu kuma na kuka. Fata da roƙon mu shine Allah ya sa mu shiga sabon shekara ta 2025 da dariya, kuma mu ga ƙarshen wannan shekara haka. Amin. Sako ta ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau sako ne daga Sanusi Madatai da Magaram. Kace yau take Talata, kuma rana ta ƙarshe a cikin wannan shekara ta 2024. To muna fatan Allah ya yafe mana dukan kurakuran da muka aikata a cikin ta, ya kuma ba mu ikon yin ayyukan alheri da aikata alheri a shekara ta 2025 mai kamawa. Shugabannin mu kuma Allah ya ƙara tusa musu tausayin mu tare da ba su ikon kyautata mana. To da wannan addu'a muka kawo ƙarshen ra'ayoyin namu a yau. Sai kuma shekara mai zuwa, wato gobe, idan Allah ya nuna mana muna cikin masu rai, ku ci gaba da rubutowa, mu kuma za mu ci gaba da karantowa bi iznillah.
To masu sauraro, kafin mu je ga gaba ta ƙarshe a shirin, ga wannan saƙon.
Masu sauraro, albishirinku, shin kuna neman labarai da ilimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato plus 1, sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3 8. Zan sake maimaita lambar alamar karawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3 8. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannun.
To masu sauraro, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Faransa ta faɗa a yau Talata cewa ta kai harhara ta sama akan wuraren mayakan kungiyar IS a Syria. Ministan tsaron Faransa Sébastien Lecornu ya faɗi haka a wani sako da ya wallafa a shafin X cewa harharen sun faru ne a ranar Lahadi, amma bai bayyana ainihin wurin da aka kai harin ba. Jami'an Rasha sun faɗa a yau Talata cewa tarkacen wani jirgi mara matuki na Ukraine da suka lalata ya faɗo kan wani wurin mai da ke yankin Smolensk, wanda ya haddasa gobara. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta harbo jimillar jirage marasa matuka na Ukraine 68 a cikin dare da suka hada da 10 a yankin Smolensk. Wata kotu a Koriya ta Kudu ta amince da sammacin tsare tsigaggen shugaban kasar Yoon Suk-yeol, wanda ke fuskantar tuhume-tuhumen ta yadda a kayar baya kan yunkurinsa na kafa dokar ta ɓaci ta soja a watan Disamba. Kotun gundumar kudancin Seoul ta bayar da sammaci a ranar Talata, wanda ke zama karo na farko da wani shugaban kasar Koriya ta Kudu mai ci ke fuskantar kamawa, kamar yadda kafofin yada labaran kasar suka rawaito. A ranar Litinin, Amurka ta sanar da mai da wani mutum ɗan kasar Tunisia da ke tsare a gidan yari na Amurka da ke Guantanamo Bay na kasar Cuba tun shekara ta 2002. Riba bin Sali Al-Yazidi na ɗaya daga cikin na farko da aka tsare a cibiyar, wanda zuwa wani lokaci ya kasance yana daga cikin ɗaruruwan ɗaurarru.
To masu sauraro, baki ɗaya kuma a nan ne za mu ga labaran shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A cikin shirin ne kuma za mu buɗe muku layin waya idan Allah ya kai mu, domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan game da ƙudurorinku a sabon shekara ta 2025 da ke tafe, da kuma abin da aka baro a baya.
yanzu a madadin Muhammad Hafiz zai tsaya na gabatar da shirin Safiyo na Nanduru da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharifi muku fata alheri daga nan Washington DC ga shirin mu na yau da gobe.